نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da saduwa a wannan majalisi na 18 cikin majalis dinmu na tafsirin alqur'ani wanda muke a watan ramadan a wannan masallaci na alfurqan a wannan gari namu na Kano Allah ya kara mu wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran daruruwan musulmi baki daya yau 18 ga watan ramadan hijira ta 1444 wanda wannan rana ta yi daidai da ranar a tara ga watan hudu shekara ta 2023 kuma yau zamu tashi aya ta 18 a cikin suratu sajida yau zamu fara da yin tafsiri sannan daga baya sai mu amsa tambayoyi insha Allah amin
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون
نعم الله جل وعلا يجي أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوى shin wanda ya kasance mumini zai zama kamar wanda ya kasance fasiki la yastawun ba su yi daidai ba amma alladhina amanu wa amilu salihat falahum jannatul ma'wa amma waɗanda suka yi imani to waɗanda suka yi imani suka aikata ayyuka na gargaru wato kyawawan ayyuka falahum jannatul ma'wa to waɗannan gidajen aljannatai wato aljanna gidaje na aljannar makoma masu tabbata ne a gare su nuzulan irin kyautar saukar bako da za a yi musu bima kanu ya'malun saboda abinda suka kasance suna aikatawa wa ammal ladina fasaqu amma waɗanda suka zama waɗanda suka yi fasikanci suka fita daga da'a ta addini ta hanyar kafirci da kuma rashin bin da ƙaryatawa da rashin bin Allah fa ma'awahumun nar to waɗannan makoman su ita ce wuta kullama aradu an yakhruju minha ko yaushe suka yi nufin su fita daga cikin ta uidu fiha sai a mayar da su cikin ta wa qila lahum kuma a ce musu zuqu azaban nar alladhi kuntum bihi tukazzibu ku dandana azabar wuta wanda kuka kasance kuna ƙaryatawa da ita wato ita azaba ولنذيقنهم من العذاب الأدنى كما للي والله زام أن ناموس عذابا أن الدنيا واتو عذابا وجدتك ما في كسا دون العذاب الأكبر كافون عذابا وجدتك ما في جرما لعلهم يرجعون دومنك أو نر واتو كوزا سداو يزواج إيماني سيتوبا باين الله ما أوكتين سركي ya ambaci wato kyakkyawar makomar waɗanda suke imani da ayoyinsa yace innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dhukiru biha kharu sujada ya ambace su da irin ladan da Allah zai ba su kafin nan kuma ya ambaci cewar zai cika wutar jahannama da waɗanda Allah ya ba su shiriya amma ba su yi shiriyar ba ba su bi shiriyar ba suka kafirta saboda haka za a ce musu ku dandana wato a fazuqu bima nasitum liqa'a yawmikum hadha ku dandana sakamakon abinda kuke fuska ku dandana wato sakamakon haduwar ku da wannan rana wanda kuka manta saboda mantawar ku da kuke da wannan rana to mu ma Allah madaukakin sarki yake cewa zai kyale su Allah yake cewa zai kyale su a cikin azaba to sai kuma Allah madaukakin sarki ya bayyana abinda zai nuna waɗannan jama'a guda biyu ba daidai suke da juna ba wanda ya kasance mumini zai kasance tamkar wanda wato zai zama kamar wanda yake fasiki fasiki anan ana nufin kafiri domin a ƙarshen ayar ana cewa wazuqu azaban fazuqu wa qila lahum zuqu azaban nari alladhi kuntum bihi tukadhibun ku dandana azabar wuta da kuka kasance kuna ƙaryata ta to kaga wanda yake ƙaryata azabar wuta wannan wani ne shi kafiri ne saboda haka fasikanci wato fasikanci ma'anarsa fita daga da'a mutum zai iya fita daga da'ar Allah ta hanyar kafirci in ya zama to ya fita daga bin Allah kwata-kwata ya ƙaryata to kaga wannan za a iya ce masa fasiki amma fasikancin sa na kafirci ne akwai kuma wanda yake fasikancin sa ba kafirci bane ya fita daga da'ar biyayya ga Allah ta hanyar rashin yin waɗansu wajibai ko hanyar aikata waɗansu ayyuka na haramu to kaga shi ma ya fita daga da'a amma fitarsa daga da'a bata kai shi ga kafirci ba to shine akan ce mafasiki bi ma'ana wanda yake fasikancin sa bai kai shi zuwa ga kafirci ba amma zalunci da fasikanci duk ana sifanta kafirci da shi Allah ta'ala ya ce wal kafiruna humu zalimun kafirai sune azzalimai kuma Allah ta'ala ya ce waman kafara ba'da zalika fa ulaika humul fasiqun وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وان دي كافر تبايا وانا تو يسوى أن نسوني فاسقين كاقا أنكرا كافري فاسقين saboda haka ana kiran fasikai azzalimai ana kiran kafirai fasikai dan haka wannan ba hujja bace akan cewa dukkan wanda ya aikata fasikancin rashin bin Allah ya zama kafiri domin ɗan qur'aniyun suna hujja da wannan aya su nuna kan cewar wato masu aqidar khawarijawa da suke cewa duk wanda yayi saban Allah kafiri ne duk mai aikata kaba'ir kafiri ne su ce ai gashi fasikai ne amma kuma an ce musu za su shiga wuta za su dawoma saboda haka ya nuna kan cewa fasikai dukkan fasiki kafiri ne to alhali kuwa akasi din shine sahihi dukkan kafiri fasiki ne amma ba dukkan fasiki ne kafiri ba an fahimta amma duk kafiri fasiki ne tun daga shi Allah ya faɗa waman kafara ba'da zalik fa ulaika humul fasiqun to Allah ya ce mu wanda ya kasance mumini ba zai zama kamar wanda ya kasance kafiri ba ma'ana wannan dai a lahira a bayyane yake shine wanda Allah ya bayyana makomar kowanne daga cikin su to haka zalika tun a nan duniya wanda ya kasance mumini ba zai kasance kamar fasiki ba afanaj'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kayfa tahkumun afanaj'alul muslimina kal mujrimin za mu sanya muslimi kamar mujrimai am naj'alul ladina amanu wa aminu salihati kal mufsidina fil ard am naj'alul muttaqina kal fujjar da kuma am naj'alul muttaqina kal fujjar kitabun anzalnahu ilayka mubarak shin za mu sanya waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka nagari kamar masu barna a bayan ƙasa ko ko za mu sanya wato wato masu tsoron Allah kamar fajirai wato ba za su zamanto daidai ba wa ma yastawil a'ma wal basir shine kaga al a'ma mumini kenan mai gani wato kafiri kenan makahu al basir kuma mai gani kenan masalul fariqaini kal a'ma wal asmi wal basir was sami' duk wannan yana nuna kan cewa ba za su zamanto daidai ba da mumini wanda yake bin Allah da fasiki wanda ya fita daga da'ar Allah kuma tun anan duniya zaka gani a ɗabi'unsu zaka sani ɗaya daga cikin ayoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine waɗanda ya rena waɗanda suka zamanto su ne suka suka aka yaye su daga makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makarantar imani yaya suka kasance ka duba wani daga cikin sahabbai wanda wani daga cikin sahabbai wanda ya zo makka yana neman masauki sai yana buya dan anje ya je zai ji labarin abinda ake ciki a makka a matsayin dan jasus ga addini ga musulmi sai wata kilaki wadda da a cikin jahiliya ta kasance farkasta ce sai yana buya sai ta ganshi tace ina zaka je sai mata alama ta shiru sai tace yazo ta kai shi gidansa su tuna irin da abinda suke yi a da sai ce yanzu shi ya musulunta yace ai yanzu wato ma'ana halinsa ya zamanto daban take mamaki cewa shine wanda da suke ga irin halin da suke kuma yanzu ya canza ya zamanto wani abu daban to haka addinin musulunci yake shi yasa Allah madaukakin sarki ya kira shi da cewa sibghatullah wato rinin Allah wa man ahsanu min Allah sibgha waye yafi kyau a wajen rini irin Allah daga ya haka to Allah yake rina mu'minai ya kakkabe musu dukkan al'adar jahiliya har su zamanto ba wani abu da zai sanya su su zamanto sun yi kama da waɗanda suke a cikin duhun kafirci da zalunci da fasikanci waɗansu daga cikin malaman tafsiri sun ce wannan ayar ta sauka ne akan Uqbah bin Abi Mu'ayth da Ali ibn Abi Talib Allah ta'ala wato mumini da ake nufi wato Ali ibn Abi Talib fasiki kuma da ake nufi shine Uqbah bin Abi Mu'ayth ɗaya daga cikin manyan maƙiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam makwabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne amma mai isa matuƙa wajen wato idaya cutarwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wata ran Ubay ibn Khalaf abokinsa ne yace ba zan sake maka magana ba sai ka nuna mun kan cewa kai da gaske kake wajen bakanta ma wato Muhammad har da ce masa ya je yayi kaki ya tofar a fuskarsa kuma haka Uqbah bin Abi Mu'ayth yayi kaki ya tofa a fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya nuna cewar ya faranta ma wato abokinsa Ubay ibn Khalaf rai kuma shine ya dauko wato kayan ciki da mahaifa na taguwa da aka soke ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sujada ya zo ya dora a kansa ya dora a kan wuyansa ya kasa dagowa saboda nauyi sai Fatima ta zo bintu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tana kuka tana zagin su ta cira abin daga wuyansa sannan ya dago to wannan Allah madaukakin sarki ya nuna karshensa dan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya kalle su su bakwai yace Allahumma alayka bi Uqbah bin Abi Mu'ayth Allahumma alayka bi Ubay ibn Khalaf Allahumma alayka bi Amr ibn Hisham bi ya kirga su yace Allah na hada ka da su duk su bakwan nan aje a cikin ramin rijiyar Badr a cikin aka kashe su aka jefa su sune Allah yace inna kafainakal mustahzi'in mun isar maka masu maka izini to ku duba irin wannan duk tarihi ya sajjala wa zaka ji an ambaci Uqbah bin Abi Mu'ayth a nan duniya in ba da tsinuwa ba ina masu tutiya da shi ina masu tutiya da shi wanda za su ce suna alfahari da waɗanda suka yi gaba da Annabi sallallahu alaihi wasallam wai zaka samu hatta cikin kafiran ma ne yanzu ba su san ma wane ne shi ba ballantana ma su yi alfaharin da shi domin Allah ya dakusar da sunansa Allah ya riga ya mayar da shi al'abtar yankakke shine wanda Allah ta'ala ya saukar da aya yauma ya'adu wa yauma ya'adu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'a ar-rasul sabila ya waylata laitani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani 'ani dhikri ba'da idja'in wannan lokacin da shi uba yake cewa a ranar da azzalimi zai rinka cizan dan yatsansa yana cewa ina ya kai tona ina ma ban kama hanya irin wanda aboki na ya sanya ni akan ta ba ban kasance tare da shi ba ya kai tona ina ma na dauki hanya tare da manzo a lokacin wannan shine Allah ta'ala yace yanzu wanda yake mumini kamar sayyidina Ali zai zama to kamar wannan me muke cewa yanzu akan sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu wa arda amirul mu'minin me wanda Allah madaukakin sarki ya kawo masa falala iri iri wanda ake cewa cikin sahabbai da wuya ka samu wanda abubuwa suka zo na manaqib akan sa to wanda yake haka zai zama to kamar wanda yake tsinanne tun anan duniya ba za su zama to kamar daya ba domin tun anan duniya zaka ga bambanci a tsakanin mumini wanda shi fantu da sifofi na mumini da sifofi na imani da kuma kafiri domin mumini da shi fantu da sifofin imani yana da gaskatawa da Allah yana da gaskatawa da ayoyin Allah yana da imani da gaibu yana sallah yana kaskantar da kai ga Allah baya girman kai baya sata baya zina baya cin amana ga sunan da dukkan sifofi kyawawa yana tare da su shi kuma kafiri fasiki akasin wannan yake saboda haka ba za su zama ba su daidai ba kamar yanda Allah ta'ala yace to sannan Allah ya ambaci makomarsu waɗanda suka yi imani Allah yace suna da aljannatai bai ce aljanna ɗaya ba jannatul ma'wa aljannatan makoma wato aljannatai waɗanda suke su ne makomarsu kamar dama sun taho ne ainihin gidansu na haƙiƙa aljanna ce domin can za su koma al-ma'wa shine inda idan ka fita ka gama zagayenka a gari inda zaka koma ka kwana ita ce makomarka menene yace utawifu ma utawifu thumma awi ila baitin qa'idatuhu laka'i yana so ya zagi matarsa yace in zaga in gama zagaye na sai in koma zuwa gida wanda za a ce ma mai zama a cikin ta makomar gidan za a ce mata ya laka'i tur da ita sinanna ita ce allaka wato yana so ya zagi matarsa ya gama wahala amma idan ya koma gida maimakon ya zamanto ya koma makoma sai ya koma masifa da bala'i to kaga ni sai yace sun ma'awi shine alma'awa to an kira an sifanta aljanna da cewa makoma dan a nuna maka kan cewa nan duniya gidan tafiya ne masauki ne a hanyar tafiya na komawa gida na komawa makoma ita ce ainihin makomar domin makomar biyu ce ko aljanna ko wuta shi yasa Allah ya amfani da kalmar guda biyu su wanda suka yi imani Allah ta'ala ya ce lahum jannatul ma'wa wa ammal ladina fasaqu fa ma'awahumun nar wanda ko suka yi fasikanci makomar tasu ita ce wuta su ma wato asali can ne makomarsu nan duniyar kawai da suka zo sun zo su dan shakata ne kamar hutu akan hanya kamar yadda Ibn Umar yake cewa ka kasance a duniya wato kamar matafiyi ko mai yanke hanya ko bako wanda ya zauna a ƙarƙashin bishiya yana dan hutawa saboda haka ita aljannar makoma ita ce ainihin makomar da za mu koma Allah madaukakin sarki ya sanya ta zamanto ita ce makomar mu to kuma Allah ta'ala ya ce ita wannan aljannar wadda za a sanya su a ciki a matsayin makomarsu wannan nuzul ne an-nuzul shine liyafar da ake ma bako idan yazo yanzu idan ka kaddamar bako idan yazo kamar yanda al'adar larabawa take idan bako yazo dole sai an yanka masa rago ko akuya ba zai yi ka yanka masa kaza ba ko ka je ka siyo masa abincin mat'am abincin restaurant rago za ka yanka masa in baka yanka ragon nan ba dalilin wannan yarka sai ta rasa mijin aure dalilin wannan ba wanda zai aure daga gidanka dan kama in yaje neman aure ba za a bashi ba a ce gidan marowata da ban san girman bako ba kuma wannan al'adar tana nan har yanzu kuma idan yazo cin abincin idan aka kawo masa ragon kai mai gida ba za ka ci abincin ba sai dai ka rinka yanka naman kana sawa a gabansa in hankalinsa in ya ci dole sai ka ci yace aqsamtu alayka la ta'kul na rintsi sai ka ci hada ka da Allah to sai ka rinka dan satar gani in bai gani ba sai ka danci amma gabaki ɗaya zaman sa masa nama kake a gaban sa abinda ka san yana so ba za ka ci ba wane bako dai wanda yake bako ba wai bako ana nufin wanda yake dan garin ku kawai ya zo ziyarar ka bako wanda yake matafi ya zo ya soka a wajenka dan hanya wanda ya zo saboda ka san su a zamaninsu a cikin sahara suke mutum yana cikin tafiya guzurin sa ya yanke ko ya bata hanya ya sami gida a cikin ungurmin daji anan zai zauna nan zai sauka to in ya gama wannan abincin to shine fa zai dauka ya kai ma mutan gida su ci su sai dai su ci sauran bako wannan har yanzu larabawa sai haka suke in bako ya zo ba a yin abinci tare da mutan gida ragowar bako suke ci to wannan yana wannan shine annuzul shine liyafar bako da ake masa to wannan yana nufin kan cewa gobe ba za a bashi abinci ba dan an yi masa wannan liyafar a har gobe ma sai an masa kwana uku akwai nuzul shine abincin saukar bako sannan kuma akwai diyafa ita ce liyafar saukar bako shine haƙƙin liyafa na kwana uku bako yake da haƙƙi ba dole ne ka ciyar da shi ka shayar da shi ka bashi masauki idan ya zo to bayan kwana uku to shine kuma abinda kai a ƙari akan wannan mustahabbi ne to abinda Allah zai bayar na aljanna ita aljannan mu koma wannan taran bako ne irin garar da ake yi ma bako shi yasa waɗansu daga cikin malamai masu fassara da Hausa kamar su alƙali Nasiru Mustafa da irin su malam Musa Sheikh Nasiru Kabara Allah ya ji kansu baki daya suke kiran abin garar bako to mu a nan Hausa zamani sai mu dauka gara abinda ake wa mutum guzuri ne in zai tafi to amma no wannan su suna nufin wato abinda za a kaddamar na bako na wato kyauta ta musamman to wannan ya nuna cewar abin nan da Allah zai bama waɗanda suka yi imani kamar taran bako ne ake musu ƙari kuma zai biyo baya na abin da yake za su samu in sun shiga cikin aljanna Allah ka sanya mu masu rabo a ciki to Allah na iyayenmu kwarai daga to ai al'adar musulunci ce amma yanzu bako ma in yazo abin nan wa ma zai ma kula da shi wannan kuma fa haƙƙi ne wanda musulunci ma ya yarda da shi kuma dalilin haka ne ma wannan kwana ukun da bako zai yi dalilin haka ne ma Imam Malik yake cewa iyakacin kasaru kwanakin da mutum zai yi na kasaru kwana hudu ne saboda shine zai fitar da kai daga zamantowa bako shine azancin Malik da yake cewa matafi in ya zauna a waje kwana hudu zai cika sallah dan ya fita daga halin bako ya zamanto mazauni shine azancin Malik rahmatullahi alaihi amma fa wannan ba da shi muke fatawa ba muna fatawa da mazhabar Abu Hanifa kwana 20 saboda sauƙaƙa ma mutane to Allah ta'ala ya ce amma waɗanda suka yi fasikanci wato suka fita daga imani da bin Allah to makomarsu ita ce wuta wato ita ce makomarsu ita ce wuta tunda dama kowa jama'a ku sani kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kowa an yi masa gidansa a aljanna an yi masa gida a wuta kowa yana da gida a aljanna yana da gida a wuta shi yasa aka kira aljanna aljannan makoma gidan ya an riga an yi idan yan aljanna sun shiga aljanna yan wuta wanda ba su samu shiga ba gidajensu sai a raba shi gado tilkal jannatu allati uristumuha wani ita ce aljanna da aka gadar muku da ita sai a raba musu gidajen kafiri kamar yanda yan wuta duk a gida a wuta kowa yana da gida a wuta kamar yanda yake da gidi da shi a aljanna yan wuta in sun shiga wuta sai kuma a dauko gidajen yan aljanna da suka shiga aljanna a raba musu ƙari a ƙara musu azaba akan azabarsu zidnahum azaban fawqal azab mu ƙara musu azaba sama da azabarsu Allah ka kiyashe mu to sannan Allah ya sifanta wannan azaba da cewa duk lokacin da suka yi nufin su fito daga cikinta sai a mayar da su cikinta a ce musu ku dandana azabar wuta wadda kuka kasance kuna ƙaryatata wato ba wai wutar ce kuke ƙaryatawa ba a'a azaba tunda azaba a larabci namiji ce shi yasa al-sulubin yazo da allazi wanda yake nuna namiji amma kamar a can suratu saba'in sai aka sifanta ita wutar ce falyawma la yamliku ba'dukum li ba'din naf'an wala darra wa naqulu lil ladina zalamu dhuqu adhaban nari allati kuntum biha tukadzibun can sai aka sifanta wutar
da ita ce huwa kasance kuna ai ƙaryatawa amma nan sai aka sifanta azabar da cewa ita ce wanda huwa kasance kuna ƙaryatawa domin waɗanda suka kafurta sun ƙaryata wuta sun ƙaryata azabarta kowanne daga cikin su nau'i ne na kafirci idan mutum ka tabbatar da wuta amma ka ƙaryata azabar wuta ka ƙaryata Allah ka ƙaryata gaibu in ka wato in ma ka tabbatar da azaba amma ka ƙaryata wuta ka ƙaryata gaibu wannan zai kai mutum ya zuwa ga kafirci to sannan Allah ya ce wala nuziqannahum min al'adabil adna zamu dandana musu daga azaba wadda take makusanci a mafi kusanci ita ce azabar duniya koma bayan azabar lahira la'allahum yarji'un saboda kaunar ko za su dawo wato Allah ya ce wannan rantsuwa Allah ya yi cewa lalle zamu dandana musu azabar duniya din nan ita ce kamar fari da shekarun rashin ruwa da cututtuka da kisa da ribatarwa da ake musu kamar lokacin yakin badar aka kakkashe manya-manyan su jigajigan su aka kuma kakkama wajen 70 daga cikin manya-manyan nasu haka zalika lokacin Uhud haka aka kakkashe su haka zalika aka zo aka ci su suka zamanto ribata kamammin yaki a Fathu Makka sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku tafi na sake ku to wannan yana daga cikin al'azabul adna to Allah yace wannan koma bayan al'azabil akbar azaba mafi girma ita ce ta lahira wato Allah yana dandana ma kafirai azaba tun a nan duniya kafin azabar lahira domin kaunar ko za su dawo domin sunnar Allah ta gabata cewa in Allah wato ita azaba daga cikin abin da take sanyawa tsanani wanda idan ya zo na azabar Allah daga cikin abin da yake sawa yana sanya dan adam girman kansa ya kare ya karaya ya kaskantar da kai wanda a lokacin nan yayin da ya kaskantar da kai girman kansa ya rabu da shi domin an nuna masa iyakarsa saboda azaba ita take nuna maka iyakarka ku duba corona yanda ta yi mana ku duba corona yanda ta yi ma bayin yanda ta yi ma masu mulki malam da masu kuɗi da masu isa wanda kowa ya zamanto cewa wato ya zamanto kamar mai kazuwa kana ganin sa in babu wannan abin sai ya ga ana nesa da shi kaga gwamna wanda ya je ya yi hannu da mai corona in aka ga gwamna sai ka ga gwamna da ake sauri a karɓi hannunsa hannu biyu sai ga ana makalai hannu ana neman a yi nesa da shi to wannan kaskancin da azabar Allah take sawa mabuɗi ne ga zukata wannan sai ya zamanto sanadiyar mutane su dawo ya zuwa ga tafarkin Allah kamar yadda Allah ta'ala ya ce walaqad akhadnahum bil azab famastakanu li rabbihim wama yatadarrun kuma Allah madaukakin sarki yace walaqad arsalna ila umamin min qabli fa akhadnahum bil ba'sa'i wad darra la'allahum yatadarrun mun aiko zuwa ga al'umomi gabaninka muka rike su da wato cututtuka da tsananci domin su kaskantar da kansu ga Allah to shine yarji shine komawa to shi yasa idan azabar Allah ta zo Allah yake abinda ake so ga bawa shine in Allah yayi bulala ka nuna kan cewa kaji bulalar tasa shi yasa ne ma malamai suka ce yana daga cikin hikima kar idan ibtila'i ya zo maka kamar an yi maka sata an sace maka mota yau ana sace maka motar a ran nan ka je ka dauko wata sabuwa gangariya wato ka nuna ma Allah kan cewa kai to gashi ni kuma ga musanya ya zo amma ka ji cewa an yi maka ka ji lalas ka ji cewa an maka bulala din ka ji zadadin sannan daga baya ka zo ka yi wannan ka ce wannan musaya ne daga Allah amma Allah ya kawo wannan dan ya dandana maka ka dandana din ka dandana ka nuna ma Allah cewa ka ji radadin wannan ibtila'i sannan daga baya kuma ka nemi ta'awizi musanye daga Allah amma dan kar ka nuna ma Allah cewa yayi kuma ka zazzage an yi maka ka jijjige ta ka san waɗansu haka suke to rashin sanin Allah ne yake sa ai haka na'am a ai dama in yayi haka da niyyar in yayi haka da wannan niyyar amma yawanci malamai suna cewa irin wannan idan ibtila'i ya zo kada kai gaggawar wato baddalawa ka dai nuna kan cewa ka ji radadin wannan ibtila'in da Allah madaukakin sarki yayi maka domin shine at-tadarru din ai domin an Allah ya ji in Allah ya sako maka tsanani abinda yake so kai yar murya kai kaskanci idan ma kace kawaito wannan shine shahid abinda kake fada an ramma idan yayin da tazo kace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khayran minha daga Allah muke daga Allah zamu koma kai wannan istirja'i kace Allah ka bani lada a wannan musiba kuma ka musanya min da abin da ya fita to ka mayar ma da Allah to koda wani abu ya biyo daga baya ka dai ji kai da cewa musifa ce da tazo maka daga Allah to ash-shahid Allah yana dandanar yana kawo azaba koma bayan wata azabar wadda take mai gam wadda take mai halakarwa ga baki daya domin ya bude ma bayan Allah hanyar tuba la'allahum yarji'un to sannan Allah ta'ala yace
man a'lam mimman dhikra bi ayati rabbi thumma a'rada 'anha inna minal mujrimina muntakimun
Allah yace wa man a'lam wane ne yafi zalunci mimman dhikra bi ayati rabbih daga wanda wato aka wa'azatar da shi da ayoyin ubangijinsa thumma a'rada 'anha sannan ya bujire ya kauda kai ga barin ayoyin inna minal mujrimina muntaqimun mu haqiqa masu wato azabar dauka masu daukan fansar azaba ne daga masu aikata manyan laifi a gare mu wato babu wanda yake yafi wannan zalunci a wajen Allah wanda ake masa wa'azi da ayoyin Allah ga girman ayoyin Allah ayoyin da ake nufi anan ayoyin Allah na Al-Qur'ani in aka yi masa wa'azi da Al-Qur'ani sai ka ga ya kauda kai ga barin ayoyin Al-Qur'ani ya ki zurfin tunani a cikin su ya ki yin tunani a ciki shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gargade mu akan ma mutun ya karanta karshen ayoyin karshe na suratu Ali Imran ya ki yin tunani akai inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wailun liman qara'aha thumma lam yatafakkar bananin azaba ga wanda ya karanta wadannan ayoyi sannan yake yin zurfin tunani a ciki to ballantana kuma wanda za a yi masa wa'azin ana yin wa'azin sai ka ji yace a kawo wani abu daban akwai wani zama wadan wani zama da muka yi tare da wadansu idan muka gama karatu muka yi tafsiri bana manta lokacin tafsirin suratul qaf muke yi kun san suratul qaf da take bayyana halin mutuwa din nan ana gama tafsirin mutane duk jikin su yayi la'asar akwai wani a ciki sai ka ji ya fara waƙar ko dan kwairo ko wani daga ciki shikenan sai ka ji an fara kuma dariya ana sharholiya kamar ba a yi wannan wa'azi to wannan yana daga cikin abin da zai sa a gaya maka ayoyin Allah ka bijire daga gare shi wannan bala'i ne domin babu zalunci da yafi wannan zalunci ne saboda ka zalunci kanka ka hana zuciyarka ta saurari ayoyin Allah bayan sauraron ayoyin Allah nan shine zai zamanto maka mabudin alkhairi shine zai sanya maka imani shine zai baka daukaka tunda alqur'ani daukaka ne wa innahu la dhikrun laka wa liqaumika daukaka ne gare ka da mutanenka to ka zalunci kanka ka hana maka kanka wannan ka zalunci ayoyin Allah dan ayoyin Allah ba su cancanci wannan ba ayoyin Allah da inda za a saukar da su akan dutse dutse sai ya dare saboda tsoron Allah amma kai an karanta maka su ayoyin ba su sun yi tasiri irin tasirin da ya kamata ba ka zalunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yazo da alqur'ani ka zalunci janabin Allah jalla wa ala domin baka girmama Allah yanda ya cancanta a girmama shi ba yanda kai ta'amuli da zancan Allah ba ga girman Allah ba zancan Allah ne ba saboda haka babu wanda yafi zalunci daga wanda yayi wannan shi yasa sai Allah yace mu masu yin sakamakon daukan fansa wato sakamakon azaba ne ga waɗanda suke masu aikata laifi al-mujrim al-ijram anan ana nufin laifin da suka yi a gefen wato ayoyin Allah da kuma a haƙƙin Allah da haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dukkanin su gabaki daya wato Allah madaukakin sarki masu laifi sai wato shi mai daukan wato mai yin sakamakon azaba ne akan su to yaya kuma ga wanda yake shine yafi zalunci a cikin su idan dukkan masu laifi Allah zai musu sakamakon azaba to ina kuma ga wanda suka fi kowa laifi wanda suka fi kowa yin zalunci wato wanda suka fi kowa yin laifi wannan narko ne da tsoratarwa akan mutun ya akan wato gudar akan bujirema ayoyin Allah da rashin sauraron wa'azi da rashin sauraron wato da rashin tunani yayin da ake karanta maka ayoyin Allah wanda zai sanya zuciyarka ta bude wato ka amfana da su to sannan Allah ta'ala
ya ce a'taina Musa al-kitaba fala taqum fi miryatin min liqa'i waja'alnahu hudan li bani Isra'il waja'alna minhum a'immatan يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون
الله يقول ولقد آتينا موسى الكتاب والله حقيقة mun ba ma annabi Musa littafi shine at-taura fala takun fi miryatin min liqa'i kada ka kasance a cikin kokonto wajen saduwa da shi wato wajen saduwar ka da annabi Musa a daren Isra'ila kada ka zamanto mai kokonto akan wannan wannan bayani ne ga mu'jiza wannan afi daya daga cikin fuskokin tafsirin wannan ayar kenan akwai wadansu fuskokin da zamu ambata waja'alnahu hudan libani Isra'il kuma mun sanya wannan littafin shiriya ga bani Isra'il wannan wato tanwihi ne kamar yanda Allah ta'ala wato ya bama bani ya bama annabi Musa littafi kuma ya sanya littafin nan shari'a ga bani Isra'il haka Allah ya bama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam littafi kuma ya sanya shi shari'a ga mu'minai waɗanda suka yi imani da shi saboda haka ba shigege bane a cikin sha'anin annabci wato kamar yanda Allah ya sanya annabi Musa manzo ta hanyar bashi littafi haka ma Allah ya sanya manzo sallallahu alaihi wasallam annabi manzon Allah ta hanyar bashi alqur'ani saboda haka kamar yanda muka ambata cewa maqsudin sura shine tabbatar da cewa alqur'ani saukarwa ne daga Allah kamar yanda aya sura ta bude tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin tabbatar da cewa alqur'ani saukarwa ne daga Allah kuma babu kokonto akan cewa shine littafin shi littafin Allah ne to daga cikin ayoyi da surar ta kawo domin dada tabbatar da wannan maqsudi shine ambaton saukar da littafin at-taura ga annabi Musa da kuma sanya shi shari'a ga bani Isra'il an ambaci bani Isra'il da cewa shari'a ne a gare su saboda banu Isra'il ko ina suka je suna alfahari da kan cewa su ahlul kitabin ne suna raina larabawa akan cewa larabawa su al'umma ne waɗanda suke ba a ba su littafi ba ummiyai wanda har suna ce musu shine wanda saka ji yanzu yahuda suna cewa goyim wato kamar yanda suke cewa laysa lana fil ummiyina sabilun babu wata hanyar da za a kama mu dan mun zalunci wato ummiyai wato in sun cinye kudin wanda yake ba yahude ba ba za ba su laifi ba saboda waɗannan wato ba su da wata kima a wajen Allah su ne abna'ullahi wa ahibba'u to saboda haka larabawa suna ganin banu Isra'il da wannan matsayin to Allah ya ce banu Isra'il littafin da Allah ya bama annabi Musa shine ya zamanto shari'a a gare su da har suka zamanto a matsayin da kuke ganin su da wannan matsayin saboda haka kuma idan kuka yi imani da littafin da Allah ya saukar ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yanda ya daukaka bani Isra'il haka kuma zai daukaka ku bal zai daukaka ku fiye da yanda ya daukaka bani Isra'il saboda shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yanda ya hadu da annabi Musa ya hadu da shi a daren Isra'il a sama ta shida shi kuma ya zarce da shi har ya je sama ta bakwai ya je Sidratul Muntaha saboda haka matsayinsa ya fi na annabi Musa dan haka in kuka yi imani da shi matsayin ku sai ya fi matsayin bani Isra'il wannan da yake karfafa cewar alqur'ani wato shine dalilin daukaka ga duk al'ummar ga al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan suka yi imani da shi waɗansu malamai sun fassara falatakum fi miryatin min liqa'i kada ka zamanto a cikin kokonto wajen saduwa da shi wannan shi damirin saduwa da shi yana komawa ya zuwa ga saduwarka da littafin da abin da yake cikin saduwarka da littafin kamar yanda annabi Musa ya sadu da abubuwa na idaya yayi hakuri to haka kai ma kada ka zamanto a cikin kokonto cewa abinda ka sadu da littafi a cikin saduwarka da littafin irin wannan abin da ya samu annabi Musa kai ma zai zo maka za ka yi gogayya da mutane akan rashi kamar yanda annabi Musa yayi gogayya da mutane shi yasa idan aka yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idaya aka bakanta masa sai ya ce rahimallahu akhi Musa innahu qad uziya bi akthara min hadha fa sabar Allah ya ji kan dan uwana Musa an cutar da shi da abin da yafi wannan amma yayi hakuri to saboda haka wannan ishara ne ga cewa kar kai kokonto akan cewar abin da ya same shi kai ma zai same ka wannan fuskar ita ce ma waɗansu malaman tafsiri suka fi ingantawa suka fi karfafawa a bisa abinda aka ruwaito daga Ibn Abbas na cewa fala takun fi miryatin min liqa'ihi kar ka zamanto a cikin kokonto wajen saduwarka da annabi Musa wato a daren da aka yi Isra'il to sannan Allah ta'ala ya ci gaba da ambaton wato abinda ya samu ga bani Isra'il albarkacin wannan littafi yace waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina kuma muka sanya jagorori daga cikin su wato shugabanni yahduna bi amrina da suke shiryar da mutane wato da umarnin mu suke shiryar da mutane wato da shirye da katari da datar da su da muka yi saboda tsayuwar su akan al'amarin mu lamma sabaru yayin da suka yi hakuri akan addinin su suka yi hakuri akan bala'i da yake zuwa musu daga abokan gaban su wa kanu bi ayatina yuqinun kuma suka kasance masu sakankancewa masu wato karfin imani da ayoyin mu saboda me saboda wato sun yi zurfin tunani a cikin ayoyin mu sun rinka dirasa bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun saboda koyar da littafi da kuke yi da kuma darasin sa yawan karanta littafin da suke da yawan duba da tsokaci da kai komo a cikin fahimtar sa da aiki da shi to da suka yi wannan sai muka sanya su suka zamanto a immatuddin wato jagororin addini wannan ayar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yana yawan istishhadi da ita akan cewar abinda zai ba mutum jagoranci a cikin addini ya zamanto shugaba a cikin addini shine hakuri da kuma ilimi mai sanya yaqini shi menene shugabanci a cikin addini shugabanci a cikin addini ba shine a tace maka sheikh ustad doktor wane ne ai ta gaya maka mukamai da titles iri-iri wannan ba shine ba jagoranci a cikin addini shine ka zamanto wanda zai nuna ma mutane hanya a rinka koyi da kai akan bin Allah a rinka komawa zuwa gare ka wajen sanin hukuncin Allah ya zamanto cewar ta hanyarka ake zamantowa mutane suke zamantowa mutanen kirki ta hanyarka mutane suke zamantowa abin soyayya ga Allah kana sanya mutane su zamanto waɗanda Allah yake so kana sanya Allah ya zamanto wanda mutane suke so wannan shine jagora a cikin addini waja'alna lilmuttaqina imama hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waja'alna lilmuttaqina imama dace wannan addu'ar ka sanya mu jagorori ga masu tsoron Allah wato wanda za a yi koyi da su a wajen bin Allah wannan shi ake nufi ba a gama gara maka titles iri-iri ba muftil anam sheikhul islam wane ne duk wannan kuma amma ya tafi akan cewa wannan kawai matsayi ne na duniya in ka je ko ina da manya-manyan rawani da manya-manyan alkaba kai ake buɗa ma waje kai aka san kai ne amma ba wanda yake amfana da kai baka fatawar baka karantarwar baka komai sai katon rawanin sai katuwar alkaba wannan ba shine shugabancin addini ba to kuma shi shugabancin addini baya samuwa sai ga wanda suka hada waɗannan sifofi biyu hakuri a cikin bin addini da hakuri akan ibtila'in da zai zo yayin da kai kiraye zuwa ga addinin sannan kuma da ilimi mai zurfi wanda zai sanya yaqini wanda babu ko shakka a ciki ka kore ma kanka shakka kuma kana kore shakka ga bayin Allah to wannan shine yake bayar da al-imama fi din ka duba Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah irin yanda ya kasance inda ya kasance saboda hakuri a cikin kurkuku ya mutu da tsoron fadin sunan sa ake amma yanzu gashi nan dukkan wani abu in ka ji an ce qala shaykhul islam sai ka ji kowa ya haka me aka ce abinda ma ka sani kana so ka ji yaya shaykhul islam ya fade shi dan kar ya zamanto a cikin sanin naka akwai wata gurbatattar fahimta komai ana komawa ya zuwa ga asan shi mu nan da tsoratar da mu aka rinka yi a cikin al'umman nan da shaykhul islam ibn taymiya ana cewa zamiyar alƙalami ce ta same shi ya taba haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba abinda ba a faɗa a kansa karatunsa karatun fatawa majmu'ul fatawa shi yasa muka san wane ne ibn taymiya ba dan abinda mutane suke faɗa ba in aka daka abinda mutane suke faɗa da tsoron su za a ji amma karanta shi duk wanda ya karanta littafin sa zai san cewa wannan haƙiƙa imamu min a'immatil muttaqin to haka imama take a cikin addini kuma haka sahabbai suka rinka neman wannan yana daga cikin addu'ar Abdullahi ibn Umar Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba wa la taj'al dhalika multabisan alaina fa nadhil waj'alna lil muttaqina imama Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ka ba mu ikon nisantar ta kar ka sanya ta ta zamanto ta rikice mana ya zamanto mun bace hanya kuma ka sanya mu zamanto jagorori ga masu tsoron Allah ita ce addu'ar Abdullahi ibn Umar domin babu abinda zaka samu irin wannan ka duba ka gani irin waɗannan bayin Allah irin Imamu Nawawi shekara 46 kawai yayi a duniya 46 kawai yayi a duniya ko aure bai yi ba bai san Imamu Nawawi ya kwanta a gefen shimfida yayi bacci ba irin hakurin da yake nan sai dai ya kishingida haka da littafai suna gefen sa a haka zai dan yi baccin amma a shekara 46 din nan duba abin da yayi yayi al-majmu' sharh an-nawawi yayi rawdatu talibin ga riyadus salihin duk wani masallaci da ake takama da shi ana so ai tarbiyar mutane riyadus salihin ake karantawa duk wata makarantar islamiyya sai sun karanta arba'unan nawawiyya ga al-azkar wanda daga al-azkar ne ake tahsinul muslim da sauransu ga sharhin in aka zo fannin hadisi ma ga sharhin sahih muslim shi ake takama da shi shekara 46 kawai ne babu ranar da ba zai samu lada ba ta hanyar karanta wani littafi daga littafansa wannan misali ne ba a ko maganar su ainihin manyan a'immatul muttaqin din renan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duba Abdullahi ibn Mas'ud shi kadai da yaje Kufa sayyidina Umar yana cewa na fifita ko akai na da Ibn Mas'ud shi kadai ya reni Kufa gabaki daya ilimin Kufa duk wanda ake takama da ilimin su a garin Kufa almajiran Ibn Mas'ud ne haka suka yada addini garuruwan musulunci sahabi daya ake kaiwa sai kaga ya zamanto ya raya wannan garin gabaki daya garin su zamanto manyan almajiransa sune manyan jagororin wannan al'umma daga mutum daya haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka zamanto kowannen su tauraro ne to saboda me saboda kamar yanda Allah ya faɗa waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinu sun yi hakuri akan bin Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tsaya suka koyi ayoyin Allah suka sami yaqini a cikin su sai Allah ya ba su imama a cikin addini Allah ba zai baka imama a cikin addini ba sai ya gwada ka tukuna tilka darul akhirah naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada gidan lahira kenan ba ma sanya shi ga waɗanda suke son fankama da daukaka a duniya ko kuma barna sai dai waɗanda suke son al'amarin Allah ya samu tabbata Allah ka ba mu imama a cikin addini to sannan Allah yace inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yaktalifun ubangijinka haqiqa shine ubangijinka shine wannan wanda zai yi hukunci a tsakanin su ranar alqiyama a cikin abin da suka sance suna sabawa to wannan wato yayin da bani Isra'il suka zamanto haka wannan ba zai kore cewa daga baya sun sassaba ba har sun yi karban koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da cewa a cikin tarihin bani Isra'il sun yi hakuri shi yasa suka samu shugabanci a cikin addini amma san rai ya shigo ciki sai suka sassaba mu juna a cikin wannan akwai ishara ga cewa ko da mutane sun nemi sun dau ta farkin imama a cikin addini idan suka yi sabani sabanin da zai sanya su bar addinin sabanin da za su gina shi akan san rai da san zuciya to wannan zai sanya su su bar hanya to in sun koma ga Allah ranar alkiyama Allah zai hukunci a tsakanin su wannan tahdhir ne da gargadi akan waɗanda suka tafi suka dauki tafarkin bin addini da tafarkin sanin addini da neman yaqini a cikin sa da kar su zamanto sabani shine al'amarin su ɗaya daga cikin abin da yake kawo sabani kuwa shine zalunci kowa yana so ya nuna shi shine babu kamar sa so yake kawai aji sunan sa so yake kawai aji sautin sa so yake ya zamanto kan cewa shi ake nuni da shi da yasa to wannan shine ɗaya daga cikin abubuwan da yake kawo sabani kenan wanda shine yana daga cikin zaluncin da zai sanya mutane kuma a zo a raba gari addini ɗaya amma sai kaga wannan ya dauki wannan bangaren wannan yayi wannan hanyar an bar addinin an kama bin soyayyen zuciya to yayin idan wannan abin ya faru to Allah madaukakin sarki yayi wannan gargadi al'amarin yana wajen Allah za a koma ga Allah kuma zai yi hukunci ya rarrabe a tsakankanin su a cikin wannan sabanin da suke mai gaskiya ya tabbata akan gaskiyar sa wanda ya ƙarya kuma Allah ya ce da kai yace ka ce Allah kake yi ma amma ƙarya kake ba Allah kake yi ma ba kai ne dan a ce maka kai malami ne kuma an fada sannan a tura mutum zuwa ga azabar Allah Allah ya kiyaye mu
Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima.